يا أيها المرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو أشرن قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدود سلاتين دهدو وانا رانا كاي دي دي دا أشرن دا ترى قوة بقي أشكرا تدبو بيو دا قوم شاوكو تميلادية. يو زامو تاشي كراتون سورة الأنفال إن شاء الله، زامو تاشي فرقون وانا سورة كن كراتون منا تفسيرا القرآني أولنا وطني البركة. كما يندو كو يو شي muke farawa da amsa tambayoyi, za mu fara da amsa tambayoyi. Ko da yake kafin amsa tambayoyi, ina so ne tambihi guda daya, shine akan yin sallar tahajjud da ake yi a masallatai a wannan zamani, wanda tun daga abinda ake yi a haramaini, wato a masallacin harami na Makka da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina, dan su ne haramain, haramullahi wa haramur rasulihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma sauran masallaci a kasashen musulmi. Abin da yasa nake so ne magana akan wannan, saboda tambayoyi sun zo mun yawanci ta waya da ta text, cewa har sun ji a waɗansu kafafen yaɗa labarai ma ana faɗa cewa taron da musulmi sukan yi a masallatai su zo su ce za su tahajjud bayan sun yi sallar tarawih bid'a ne. Kuma duk wanda yake da dalili akan wannan cewa ba bid'a bane ya kawo, to hakika wannan magana ce mai girman gaske. Yanda za ka nasabta abinda muka san daular da ta yaɗa ilimin sunna a duniya, babu kamar daular Saudiya. Ta yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wato ilimin da take yaɗawa a hannun babban wato taro na malamai, hay'at kibarul ulama, da kwamiti na yin fatawa na manyan malamai, lajnatul ifta, da yaɗa fatoyi da ake shekara da shekaru. Ina ga yawanci waɗansu da yawa ma tun kafin a haife su, domin abinda ake na nurun aladdar, wanda ake da ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 9 da rabi, a lokacin nan ana jin sa anan 11 zuwa 11 da rabi. Wannan fatawa da ake yi anan tun muna ƴan samari muna jin sa, wanda ya yaɗa ilimin sunna. Sannan a ce daular da take yaɗa ilimin sunna kuma a ce ta yaɗa bid'a, ta tabbatar da abin da yake bid'a, ta ga ya kamata mai faɗan wannan magana ya ɗanyi tsantseni ya taka tsantsan, ya tuhunci kansa cewa ko shi ne bai fahimta ba. Amma irin wannan yana daga cikin girman kai na ɗalibin ilimi, yana daga cikin girman kai na ɗalibin ilimi, yanda ba zai tuhunci fahimtarsa ba, sai ya ɗauka kan cewa kowa bai gane ba, shi ne kaɗai ya gane. Alal aƙalla idan mutum yana da zurfin karatu, in mutum yana da zurfin karatu, farkon abin da zurfin karatu zai nuna masa shi ne ya tuhumci ra'ayinsa. Musamman mutum yana karanta tafan waɗanda suke malamai masu tahqiqi, za ka kan cewa hata abin da kake ganin ka sani, kana so ka ji daga wajen malaman da wayannan malamai wanda suke masu tahqiqi. Mutum idan ya saba karanta maganganun malamai irin su Imam Malik a cikin Mudawwana, ya saba karanta irin maganganun Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, zai rinka ganin hatta abin da ya sani ma sai ya ji tukuna yaya waɗannan malamai suka faɗe shi, ya yake a wajensu, saboda yana ganin, zai rinka ganin irin zurfin fahimtar su a cikin addini. To haka ɗalibin ilimi ya kamata ya kasance ba ya rinka gaba gadi wajen hukunci da bid'a akan abin da bai sani ba. Yana da sauƙi kai hukunci da abu sunna ne, don in ka ga abu ya tabbata shikenan ka ce sunna ne. Amma ka ce abu bai tabbata ba, ai ba kowa ne zai iya, ma'ana sai ka ce wa ya sani da sunna, sannan za ka ce bai tabbata ba, wato ka san dukkan abin da aka ruwaito. Domin kafin ka tabbatar da abu mai sauƙi ne, amma ka kore shi yana da wahala, sai ahlul istiqra'i tam. Shi yasa aka ce malaman hadisi, idan malamin hadisi wanda yake yana daga cikin ahlul istiqra, masu zurfin sani, sun kewaye sani da yawa yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace wannan hadisin ba hadisi bane yace suka ce o otumi da fi nafihi sai a dogara da magana ta wajen kora wannan magana wajen kora hadisi irin su wane ne irin su ne aka buga misali da irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan dukkan hadisin da Yahya ibn Sa'id al-Qattan yace ba hadisi bane to ba hadisi bane da irin su Yahya ibn Ma'in da irin su Imam Ahmad ibn Hanbal idan suka ce ba hadisi bane to ba sai a yi itimadi wajen kora wannan amma wani wanda yake ko dan shila bai kai ba a cikin wato bijiman malamai ko dan shila bai kai ba yazo ya faɗi irin wannan magana abin da yake amfani da wannan dan shila din saboda Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ya zo yana mutu da Abdullahi ibn Abbas yake kai Abu Salama kai a wajen malamai ba kai dan shila ba to wanda yake bai kai wannan ba yazo yana faɗan irin wannan magana masu girma abu ne mai hatsari kwarai da gaske wannan abinda ake yi abu ne wanda malamai suke kiransa at-ta'qib fi ramadan saboda haka wanda yake so idan bai gani ba ya je ya bincika waɗanda suke magana akan at-ta'qib fi ramadan at-ta'qib ma'anar ta'qib daga wato at-ta'qib shine yin abu ake wato fi'lu shay aqiba shay ka aikata abu bayan kayi wani wato shine mutane bayan sun yi sallar tarawih sai su koma gida sai su sake dawowa su sake yin wata sallar tarawih sake wani qiyam ramadan din tun a zamanin sahabbai tambaya ta zo akan wannan dan ana yi an tambayi a cikin musannaf ibnu abi shayba ya aqada babu ta'qib fi ramadan ya kawo asar daga malamai wanda zai nuna maka cewa kuma yawanci malamai kusan dukkan malaman da ya kawo ɗan basra ne al-hasan al-basri da Qatada bin Da'amah as-Sadusi da Sa'id ibn Abi Aruba da kuma malamin su gabaki daya malamin ɗan basra Anas ibn Malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yace babu laifi yace inna ma yarji'una li khairin yarjunahu wa hadaran min sharrin yahdurunahu abinda yasa suke da ai dawo wanda suke yi ga alkhairi ne da suke kauna da sharri da suke gudun kada ya same su me alkhairin da suke kauna karin lada me sharrin da suke gudu su koma gida su shagaltu da wani abu da zai sanya su fada cikin sako ba su zo maimakon zo su sallah domin waɗansu idan sun koma gida ba su dawo din ba su za su zo na sa talabijin hadama to idan suka taho masallaci ba sun tsira daga sharri ba saboda haka Anas ibn Malik yace wanda aka ruwaito masa yake cewa makruhi ne Hasan al-Basri ne yake cewa la shi kuma dalilin sa yake la tumillun nas kada ku sa mutane su ginsu yana ganin yin haka zai sa mutane su ginsu da ibada a tsananta musu to amma da yayin da ya zama to a dararen goma na karshe dararen da ake so kowa ya zage dantse babu zancen za a sa mutane abin ya gishe su saboda haka kaga ba a samu inkari daga wajen magabata ba dan in kana neman naqal daga cikin as-salaf waɗannan nuqul din zaka samu ga abinda muna cewa muna bin al-kitab wa sunna a bisa fahimtar salaful umma to ga salaful umma Anas ibn Malik Qatada ibn Da'amah as-Sadusi al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da Sa'id ibn Abi Aruba wanda yake shi al-Majirin Qatada ne amma shi ma ya tafi da irin wannan kauli din dan haka yazo a cikin mazhabar Imam Ahmad kuma lissafin mazhabar Hanabila na fiqhu kuma al-Sharh al-Kabir shar'a na Ibn Qudama da kuma al-Muqaddimah da kuma Zad al-Mustaqni' wanda Zad al-Mustaqni' kamar littafin risala ne a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal wanda malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yayi sharhin sa haka zalika Sheikh al-Uthaymeen yayi sharhin sa a cikin al-Sharh al-Mumtah akwai sharhin sa ma a cikin kafir wanda in kuka je shafin malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti za ku iya downloading din sharhin na Zad al-Mustaqni' ya yi shi a cikin kafe ga wanda kike da rabcinsu mai sauki ne za su iya fahimtar larabci za su yi sharhi na ilimi to mai zaɗin mustaƙni ya yi magana a kan wannan at-ta'qib fi ramadan daga cikin nusuf ɗin mazhabar imam ahmad ibn hanbal sannan kuma koyaushe kamar abin da muke faɗa ita sallar tarawi nau'i ce ta salatun lai sallar dare tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ce mata man qama ramadan wanda ya tsayuwar ramadan ma'ana tsayuwar da ake yi da daddare a cikin ramadan saboda haka qiyamul layl ce qiyamul layl kuma annab sallallahu alaihi wasallam yayi tasallusalo yayi tasallusalo yayi raka'a 11 yayi raka'a 13 yayi raka'a 9 yayi raka'a 7 kuma an tambaye shi yaya ake yin ta yace raka'a 22 idan ka ji tsoran alfijir zai keto sai kai raka'a 1 ta cika maka dan haka ba ki da wani iyaka yayin da wani daga cikin umara yazo wajen imam malik yace masa wannan salatu tarawih din da ake rage ta mana rage adadin saboda mutanen madina a zamanin imam malik raka'a 39 suke yi 36 tarawih raka'a 3 shafa'i da witri abin da yasa kuma suke haka saboda mutanen makka raka'a 23 suke yi amma idan suka yi raka'a 4 farko sai a tashi a je a tawafi in aka yi tawafi masu yin tawafi su yi masu yin nafila su yi in aka gama zai je gurgurda yadda masu yin tawafi suka gama sai a dawo a sake wata raka'a 4 din dama abin da yasa ake ce mata tarawih din kenan kowanne raka'a 4 ana ce mata tarwiha wato sallar da ake yi ta bayan ta ayi hutu daga haka aka samu tarawih jam'in tarwiha in suka yi raka'a 4 sai su huta masu tawafi sai su yi tawafi in suka sake raka'a 4 sai su sake hutawa saboda haka kaga in aka yi 4 ayi hutu in aka yi 8 ayi hutu in aka yi 12 ayi hutu in aka yi 16 ayi hutu so hudu ake hutu kenan ko to wannan sau hudu din sai mutanen madina suka ce maimakon wannan tawafin da ba ma samu bari mu yi nafila hudu sau hudu mu kara akai 36 kenan mu kara da ashirin sai zama 36 dan mu daidai da yan makka kan yan makka tafi mu dalilin da yasa kuma wannan fa da dadewa tun lokacin imam malik ake wannan da amir din madina a lokacin yace ma malik bari in rage wannan ya nemi fatwa wajen malik wato a rage a mayar da ita wata iyaka yace a'a ka kyale mutane akan abin da suke domin babu dalili da za a ce dole sai an kayyade da wata raka'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba tare da cewa sunna da take tsilada shine ayi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yafi yawa yafi da wama akai shine raka'a 8 kamar yadda Aisha ta ce da raka'a 3 shafa'i da wutu raka'a 11 kenan amma sha uku ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin ummu salama da hadisin zaid ibn khalid al-juhani da hadisin abdullah ibn abbas wanda yake nuna aisha da tace bai kara akan raka'a 11 ba ta faɗa abin da ke shine mafi rinjaye ba wai bai taba karawa ba tun daga shi waɗanda suka sani sun tabbatar cewa ya kara sama da haka dan haka a daga cikin salon kuma da ya tabbata na qiyamul layl na annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abdullah ibn Abbas a cikin sahih Muslim wanda Habib ibn Abi Thabit ya ruwaito daga Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas daga babansa Ali ibn Abdullah ibn Abbas yace Abdullah ibn Abbas ya je ya kwana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dare yayi sai ya tashi yana alwala yana karanta inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar karshen suratu Ali Imran har ya gama karatun surar wanda ya nuna mana cewa karatun wannan ayar tare da alwala ma yake yi kari a cikin wannan hadisin da wanda yake riwayoyin hadisi sai ta tattara su zaka samu cikakkiyar ma'anar hadisin waɗansu kawai sun ce an ce ya karanta ayar ne ai ya karanta ayoyin ne amma wannan riwayar ta nuna mana cewa karatun ayar ma da yake yayin da yake alwala ne wanda yake karfafa ya mutane idan mutum zai yi wajen alwala kada yi wajen alwala a cikin banɗaki kagan a cikin banɗaki ne ba za ka yi wannan alwalar ba kana karatu ba a karanta alkur'ani a cikin banɗaki ba wanda yake nuna an fito a yi alwala ba a cikin banɗaki ba inda za ka yi karatun alkur'ani ka yi zikirin Allah to sannan ya ce sai ya tashi ya salla raka'a 2 sai ya salla raka'a 2 sannan ya kwanta ya yi bacci sannan ya sake tashi ya sake alwala yana karanta waɗannan ayoyi ya sake raka'a 2 ya sake yin bacci sannan ya sake tashi har sau uku sai da ya haka to wannan ya nuna cewar za ka iya raba sallar daranka ka yi ta a farkon dare sannan ka tashi ka yi ta a tsakiyar dare sannan ka tashi ka yi ta a ƙarshen dare to ta'qiq din nan gayar abin da yake ciki kenan bayan islakin annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar dare bai hana ai wannan ba amma in kana neman ma abin da yake asali ne wannan hadisi na ibnu abbas asali ne akan wannan kan cewa za ka iya yin sallar dare sannan ka sake ka yi bacci ka sake zuwa ka sake yin wata sallar dare kuma har an ce mai wannan magana yana cewa shi bai taba jin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane yayin sallar tahajjud ya tara mutane yayin sallar dare ba annab sallallahu alaihi wasallam da ya tara mutane suka yi sallah da ya sallah mutane suke sallah da sallar sa darare guda uku yayin haka haka ya tabbata a hadisin Zaid ibn Thabit da hadisin Aisha ummul mu'minin da hadisin Abi Dharr a hadisin Abi Dharr a dare na uku wanda yake shine daren 27 dan annab sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya zo a hadisin Abi Dharr yayi sallah da su daren 23 bai fito ba daren 24 yayi sallah da su daren 25 bai fito ba daren 26 yayi sallah da su daren 27 har sai da bastash sai da suka ji tsoron cewa ba za su samu sahur ba ranar alfijir zai keto saboda kusan gabaki ɗaya daren aka yi sallah har suka ɗauka sahur bai kuce musu saboda haka a ƙarshen sallar da ya yi ta kai zuwa har ƙarshen dare saboda haka mutane suna kamar yadda ibn Anas ibn Malik yake cewa alkhairi ne suke ƙaunansa za ka zo ka hana mutane alkhairi da cewa sun yi bid'a saboda haka wannan mutum ya ji tsoron Allah ya daina faɗan Allah ya daina faɗa dangane da Allah abinda yake ba shi da ilimi abinda za ka tabbatar mai sauƙi ne gare ka amma abinda za ka kore shi sai ka tara ilimi ba kaɗan ba saboda haka ka tanadi jawabi a kan waɗannan kafin ka kore sannan wane ne kake da shi salaf waye magabacinka bai itlaƙin bid'a a kan irin waɗannan abubuwa ka je ka samo daga cikin magabata wanda yake shine imam ɗinka a cikin wannan in baka da liman ku akan magana in baka da jagora to ka tabbatar jagoranka a magana ka shaydan ne imam ahmad yace mutum ya ji tsoron yin magana ba shi da liman ba shi da malami wanda yake margayi akan sa domin wannan yana ɗaya daga cikin saba mai ijma'i domin da wannan kaulin kauli ne da za a samu wanda daga cikin magabata ya faɗa yayin da wani bai faɗa ba ma'ana an yi ijma'in cewa ba kauli ba ne saboda haka idan ka zo ka faɗe shi ka keta ijma'in al'umma yayin da ka keta ijma'in al'umma limamin ka shaiɗan ne saboda haka ya kamata a ɗaliban ilimi ne mu kan mu wa'azi akan wato gaggawa wajen saba ma al'umma da saba ma malamai waɗanda suke manya-manya wanda sun fi mu ilimi mutum ya rinka ganin kan cewar shi ya kai mataki na ilimi da zai saba musu bai ka karanta a cikin ilimi bai ka karanta a cikin ilimi ina jin kunyar mutum ma ya ce ka zo kana yi wa mutane bayanin ilimi bayan ka san kai abinda ka ji malamanmu na zamanin nan yanzu kamar malaminmu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shinkiti ya ce sau biyar yana karance Mughni na Ibn Qudama Mughni na Ibn Qudama wanda mu sai dai in matsala ta zo mu je mu binciko ta amma ya sa shi daga farko har ƙarshe ya karance shi sau biyar bidayatul mujtahid kuwa sau uku ya sauke ta a gaban babansa a gaban malamin babansa shine malaminsa sau uku ya sauke ta shi yasa da zai karanta maka bidayatul mujtahid za ka san cewa hakika wannan masani ne da wannan darasi uku kawai ya yi mana keɓantaccen darasi da ya ware mu ya so mai mana ya ce ba zai iya ci gaba ba ba abinda muka yi asararsa irin wannan saboda za ka san cewa hakika ga ilimi na wanda yake ya san littafi sani wanda yake ba za ka same shi a cikin zafin sharbi da za ka karanta ba to ga irin malamai da suke ma ilimi hidima irin wannan kai ba ka yi ushirin wannan ba ushirin wannan sai ka san ba kai ba mutum in zai zamanto ya yi makansa nasiha tsakaninka da Allah ya san bai yi wannan ba to amma su sun yi wara'u ba za ka ji irin waɗannan cikin baki a bakinsu ba amma kai ba ka taka komai ba sannan za ka zo ka rinka irin waɗannan maganganu Allah maɗaukakin sarki ya shirye mu to wannan a gaskiya sai a haƙuri ba za a amsa tambayoyi ba sai gobe wannan bayanin insha Allah ya wadatar Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله
na'am Allah wannan sura da ake ce mata suratul anfal haka sunanta yazo wato a bakin haka sunanta yazo a bakin salaf a bakin magabata domin an tambayi Abdullahi ibn Abbas akan suratul Anfal yace ta sauka ne akan yakin Badar saboda haka ake kiranta ta a zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka malamai da suka ruwaito asbabun nuzul da suka ambaci waɗansu daga cikin hadisan da suka zo a wannan sai suka ce hatta nazalat suratul anfal har sai da suratul anfal ta sauka kuma haka aka sanya mata suna yayin da aka rubuta alqur'ani a zamanin tabi'ai da kuma ragowar sahabbai zamanin Hajjaj ibn Yusuf wanda shine yayin wannan hidima ta alqur'ani ta aka rubuta alqur'ani aka yi masa izifi aka raba shi izifi kuma kowace sura aka rubuta sunanta to haka da aka tashi rubuta wannan alqur'ani aka rubuta ta suratul anfal saboda haka ake kiranta da wannan suna duk da yake babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira ta suratul anfal an dauki wannan suna daga ayar farko yas'alunaka anil anfal wannan sura kamar yanda Abdullahi dan Abbas yace an saukar da ita ne bayan yakin Badar saboda haka ta sauka ne kamar a matsayin wato bayani da hukunce-hukunce da suka zo da suke da alaka da wannan yaki waɗansu ayoyin sun sauka a lokacin da ake yakin waɗansu ayoyin sun sauka bayan an gama yakin kamar yadda hadisai suka faɗa akan ayoyin yadda ayoyin suka sauka na wannan sura a shi ko yakin Badar kamar yadda muka sani an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata shekara ɗaya da rabi a Madina domin ya zo Madina a cikin watan Rabi'ul Awwal tsakanin Rabi'ul Awwal da Ramadan wata shida rabin shekara a cikin watan Ramadan aka yi yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina zuwa ga wannan yaki a cikin wannan wata ne albarka watan Ramadan bayan ya shekara ɗaya da rabi da zuwansa Madina to an saukar da wannan sura da bayanin hukunce-hukuncen da suke da alaka da yadda sha'anin ganima take da yadda Allah maɗaukakin sarki ya halatta ta ga wannan al'umma bai halatta ta ga wata al'umma ga wani annabi ba da al'ummarsa in ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da al'ummarsa da kuma bayanin yadda musulmi ya kamata su kasance wajen alaƙar su da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake yana da rataya da alaƙa da abin da ransu yake so wato su fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗa'a gare shi akan abin da ransu yake so wannan tarbiyya ce da Allah maɗaukakin sarki ya masa habbai a wannan a cikin ayoyin wannan sura haka dalika da yanda in sun kasance tare zaman jama'a abin da ke faruwa na zaman jama'a musamman an ce za a fita wajen yaƙi a halin tafiya abubuwa na iya faruwa wanda yake za a rinka samun jayayya da saɓani da kowa ga abin da yake so to aka yi musu tarbiyya akan kada su bari saɓani ya zo ya raba tsakaninsu ya zamanto suna sassaɓama juna suna hayyace su zuwa ga jayayya da za ta rusa ƙarfinsu haka zalika wannan sura ta yi bayanin yadda alƙawarin musulmi daula ta musulunci ya kamata ya kasance tare da daula ta kafirci alaƙa ta diplomasiya international relations alaƙa tsakanin daula da daula wannan sura ta bayyana wannan da sauran hukunce-hukunce wanda kamar za mu gani yayin a cikin karatunmu na wannan sura saboda haka sura ce mai girma ƙwarai da gaske wadda yake ta zo a bisa tsarin surorin Madina surorin Madina sun zo su bayanin yadda ake tsara al'umma ne domin a Madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina aka kafa daular musulunci ya zamanto daula musulmi suka zamanto al'umma suna da shugaba akwai shugaban ƙasa shugaban al'umma salawatullahi wasalamuhu alaihi aka nuna kuma yadda wannan al'umma tare da take fuskantar sauran al'ummomi na duniya yanda ya kamata musulmi yayin da suka zamanto al'umma mai zaman kanta mai shari'a tata yanda ya kamata ta yi to saboda haka surorin Madina suke to wannan sura ta zo a bisa wannan tsari kamar yadda suratul baqara da suratul nisa'i da irin suratul ma'ida suka zo suke bayyana hukuncin yanda wato za a gudanar da al'amura a matsayin musulmi yayin da suka zamanto daula. Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil anfal, suna tambayarka anil anfal game da anfal wato su ne ganimomin yaki. Qulil anfalu lillahi war rasul, to kace musu ita ganimar yaki lillahi na Allah, wato ganima ta Allah ce, war rasul kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Fattaqullaha, dan haka ku ji tsoron Allah. Wa aslihu dhata bainakum, ku kyautata abin da ke tsakaninku, hakikanin abin da ke tsakaninku. Wa ati'ullaha wa rasulahu, ku bi Allah da manzansa. In kuntum mu'minin, in kum mu'min ko mu'minaine na gaskiya. Al-anfal kalma ce ta larabci wanda yake jam'i ce ta nafal. Nafal asalinsa daga an-nafl, abin da yake ƙari ziyada, daga nan aka samu nafila. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, ƙari ne ga darajar ka sallar dare. Daga nan kuma aka samu sallar nafila, ƙari akan farilla, wato ƙarin daraja akan darajar da mutum zai samu in yi sallar farilla. To an-nafl ma'anarsa shine ƙari a ma'anarsa ta lugha kenan. To a ma'anarsa ta lugha suna cewa ƙarin da mayaƙa suke samu akan samun biyan buƙatar yaƙi. Asalin biyan buƙatar yaƙi shine imma wato ka huce haushi an yi maka karama, saboda haka wannan daɗin da za ka ji kan cewa an yi maka kuma karama, ka huce haushi, shine babban maƙsudin yaƙi. Wa imma an kawo maka yaƙi, ka kare kanka, ka kawar da zalincin azzalimi da ya kawo maka, da ya maka ta'addanci, ya zo ya kashe kai, ya kwace dukiyarka, ka yaƙe shi har ka samu nasara a kansa. Wannan nasara ita ce maksudin yaƙi. Saboda haka abin da zai biyo baya na wani abu da za ka samu a yaƙin nan nafila ne. To shi yasa Larabawa suke ce ma ganima an-nafl, kuma suke ce ma duk abin da aka samu bayan yaƙi akan samun wannan biyan buƙatar na yaƙi, suke ce masa wannan nafal ne, wato ƙari ne. Amma asalin abin da ake nema a yaƙi an riga an same shi. To akan wannan ma'ana ta lugha, wannan ma'ana ta lugha bata taimaka ba wajen fahimtar ma'anar nafal a wajen malaman fiqh, saboda malamai sai suka yi saɓani akan menene ake nufi da al-anfal a wannan sura, a wannan aya ta Al-Qur'ani. Waɗansu suka ce abin da ake nufi ganima, ita kuwa ganima shine dukiyar da aka samu daga hannun abokin gaba bisa ƙarfi da rinjaye. Ka yaƙe shi, ka fi ƙarfinsa, ka rinjaye shi, sai ka kwace abin da ya mallaka ko abin da ya gudu ya bari, duk ganima ake ce masa. Saboda haka suka ce al-anfal a nan abin da ake nufi al-ghana'im, ganima. Waɗansu kuma suka ce a'a, abin da ake nufi da al-anfal shine bayan ganima. Ganima ita ce wadda aka karɓa daga aka samu a hannun abokan gaba, aka kwace a wajensu. To sai su ce al-anfal kuwa shine wani ƙari da waɗansu mayaƙa suka samu banda wannan ganima. Kamar alal misali, tun kafin a yi rabon ganima ko bayan an yi rabon ganima, suka samu wani kafiri ya gudu ya bar shi, ko wani doki, dokinsa ya gudu ba a gan shi ba, shi ya je ya same shi. Ko kuma abinda ka je ka danna mutum, ka kashe shi, ka kwace na takobinsa da kayan yaƙinsa, wanda yake kai kake ɓanta da wannan tun kafin ma a tattara ganima, wannan ya shiga hannunka. Saboda haka abinda yake wato mayaƙa suka samu ƙari a kan ganima shine al-anfal. Waɗansu kuma suka ce a'a, abinda ake nufi da al-anfal shine abinda bayan an raba ganima, an raba wa mutane ganima mayaƙa, to abinda Allah ta'ala ya ce wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda zai raba shi da kansa da ƴan uwan da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam, da faƙirai da miskinai da ibnu sabil. To a ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya ga maslaha ta hukunta wanda ga cikin mayaƙa wanda a cikin bashi ƙari akan rabansa na ganima, akwai ƙarfafa gwiwa gare shi, ko akwai buga misali ga sauran mutane su abu irin nasa, ya ware shi ya bashi, wannan shi ake ce ma annafa. Waɗannan su ne aqwal guda uku mafi wato mafiya shahara a cikin ma'anar gani ma'anar al-anfal jumhur malamai wanda yake shine riwayar da aka biyo ta Ibn Abbas shine akan ma'anar farko ma'anar al-anfal al-ghana'im ganima to wanda yake zamu tafi akan wannan ma'ana Allah ta'ala yake suna tambayanka akan ganimar yaki suwane ne suke tambaya to asbabun nuzul hadisai riwayoyi da suka zo sun bayyana yadda tambayan nan take daga ciki akwai hadithin Ubadah bin Samit wanda ya bada labarin cewa yayin da aka yi yakin Badar da mayaka sun kai dauki akan kure akan rundunar kafirai suna kashe na kashewa suna koran na kora yayin da suka yayin da suka sa karfin su akan su waɗansu daga ciki daga cikin rundunar musulmi su kuma sai suka maida hankali akan tattara ganima waɗannan da suke gudu me suka bari sai a tattara waɗansu kuma sai suka ce a'a kada a zo mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zata mu zo mu tsaya mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su ba su bi suna kashewa ba ko ba su bi suna tare ganima ba sun tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba da kariya a gare shi da aka zo aka gama yaki dare yayi waɗanda suka tara ganima sai suka ce an mu ka tara saboda lokacin nan wani bayanin hukuncin Allah bai zo ba saboda haka su sun dauka yanda ake a jahiliya haka zai suka ce ai mu muka tara mu muka yi kokari muka je muka samu saboda haka rabo namu ne su kuma waɗannan waɗanda suka je suna kai musu suna kai farmaki sai suka ce to da ba mu kai farmaki ba ina ma za ku je ku samu ku waɗanda muka fatattaka ina za ku iya samun damar da za ku zo ku kwashi ganima su kuma wanda suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu da muka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka a zo maka bazata ai mu muka fi cancanta ya zamanto ganima ta mu ce to sai wannan sura ta sauka wato samari da suka tara ganima suna cewa mu ne muka tara ganima ta mu ce waɗanda suka tsaya su ma suka fatattaka suka ce ai mu ne dalilin ma da yasa aka samu ganima saboda haka ta mu ce waɗanda suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ne muka fi kowa dan mu muka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne dalilin fitar yakin saboda haka mu ne muka fi cancantar ganima kowa yana cewa ta sani shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace suna tambayar ka wato wannan jama'a ta farko da jama'a ta biyu da jama'a ta uku a wata riwayar kuma aka ce samari su ne suka tafi suka rinka yaki su ko waɗanda suke dattawa sai suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ko da wani abu ya faru idan suka tashi dawowa mu za mu ba su kariya saboda haka da su suka taso suka kwashi ganimar sai suka ce ta mu ce sai tsofi suka ce to mu da muka tsaya ai ba wai dan ba ma so mu shiga yaki bane mun tsaya dan mu zaman to garkuwa a gare ku mun tsaya mu zaman to bango da idan an biyo ku sai mu danne sai mu tsare ku saboda haka wannan ma wannan riwayar ta tabbatar da kan cewa akwai wannan sabani wata riwaya kuma ta nu a Sa'd ibn Abi Waqqas an kashe dan uwansa Umayr a wajen yakin Badar kuma ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai shine Sa'id ibn al-Afi dan uwan Amr ibn al-As wanda yana da wata mashhuriyar mashhurin takobi da ake ce mata al-Katifa saboda haka yazo da wannan takobin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah na kashe Sa'id ibn al-Afi ga takobina ga takobinka a hannuna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajiye yace ya Rasulullah ka bani yace ajiye ya sake cewa ka bani yace ajiye ya ajiye ya juya yace ga bakin cikin ya kasa ga bakin cikin ya rasa dan uwa ga bakin cikin ya kashe Sa'id ibn al-Afi yanda ake a jahiliya wanda ya kashe mutun ya kuma ce nasa nasa ne amma ba a bashi ba saboda haka yana cikin damuwa sai aka kira shi aka ce masa ai gashi da aka kira shi to ko saboda mai sake yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam magiya da ne kan cewa zan dauka shi yasa Allah ya saukar da wani abu akai na akan alqur'ani yazo a tsorace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dauki na baka da rabban na tunda Allah ya bani ni kuma na baka sai ya karanta masa wannan sura qulil anfalu lillahi war rasul to za ka tambaye ka kan anfal waɗannan suna cewa namu ne sai Allah yake ya raba gazaba yake qulil anfalu lillah ganima ta Allah ce wato shine zai hukunci akan ta yanda yaso war rasul ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi zai raba ta bisa muradin Allah shine ma'anar lillahi war rasul da Allah ya ce inda Allah ya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaga waɗanda suka zo suka zama to khalifofi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dauka wannan ganima za a maida ta ne zuwa ga dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da Allah yake lillahi ta Allah ce duk wanda yazo a matsayin khalifa na musulunci ma'ana shine zai zartar da bayanin hukuncin Allah akai saboda haka shine fa'idar da aka fara ambaton cewa ta Allah ce da manzansa kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sahabbai dangane da sha'anin ganima inna Allaha huwal mu'ti wa ana al-qati Allah shine mai bayarwa ni ko mai rabawa ne to sai Allah ta'ala yake fattaqullaha ku ji tsoron Allah wato sha'anin ganima ba sha'anin yadda za ku yi ne bisa san ranku ba shi ma kamar yadda kuke jin tsoron Allah wajen bin Allah a sallah haka za ku ji tsoron Allah wajen bin Allah a cikin sha'anin ganima saboda bayan an yi yaki wanda aka yi da sunan Allah kuma abun duniya ya zo sai sabani ya shiga wanda sau da yawa abin da yake faruwa kenan daga zarar abun duniya ya zo sai ka ga shaitan ya yi amfani da wannan saboda kowa yana da san rai kuma sha'anin duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce masa habbai minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai mai yuridul dunya akwai mai yuridul akhirah wannan kada ka dauka an kana mu'amala da mutane kana mu'amala da mala'iku ne da mutane kake mu'amala wanda shaitan yana gudana a cikin jikin su kamar jini shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito da Safiya daga masallaci yaga waɗansu daga cikin sahabbai sun ganshi yana tare da mace gashi da daddare bayan sallar isha sai yace ala rislikum ku saurara innaha safiya safiya ce sai suka ce subhanallah ya rasulullah wato ya gane wannan zato da kai yace inna shaytana yajri min ibn adam majra dam shaytan yana gudana a jikin mutum kamar yadda jini yake gudana dan haka ni tsoron kada ya jefa wani abu a cikin zuka ku halaka dan daga sun yi mummunan zato ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sun halaka saboda wannan mubalaga ce wajen rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da bayin Allah kada shaytan wato ya mutu garkuwa daga shaytan to kai mu'amala da mutane a bisa hakikanin su mutane ne jini ne jiki ne da jini kamar Hausawa ma suna cewa jiki da jini wata ran idan mutum kullun ana ganin ka sallah asuba wata ran baka zo ba kai to jiki da jini wato bashariya ta yi tasiri akan ka mutane ba mala'iku bane to shi yasa sai Allah ya ce mu yi musu wasiya da tsoron Allah ku ji tsoron Allah wato ku sanya Allah a cikin sha'aninku na duniya dan ya zamanto kun fuskanci abin da zuciya da kallo irin na addini da kallo na duban lahira wa aslihu dhata bainakum kuma ku kyautata abin da ke tsakaninku ku gyara abin da ke tsakaninku saboda an samu sabani tsakaninku domin da aka ce na Allah ne da Allah madaukakin sarki yace qulil anfalu lillahi war rasul to da aka kawo ganima sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ta bisawiya kowa aka baki daidai wa daidai to waɗanda suke gani su ne suka je suka fi kowa fatakkakar kafirai da wanda suke gani su ne farkon wanda suka tattara suka kama sai su ringa ganin kan cewa ya za a yi a raba musu da waɗanda kawai su suna zaune ne suna jira ko da wani abu bai faru gashi kuma wani abun bai faru ba sai ya za a yi a raba su duk sauya sai wani abu ya shiga ransu saboda haka a kan wannan sai Allah ya ce wa aslihu dhata bainakum ku gyara abin da ke tsakaninku wato kada ku bari abu ya zo ya shiga da zai ɓata tsakaninku kaga a cikin wannan akwai ishara da kan cewar akwai ɓaci kenan tsakani to kada ku bari abu ya zo ya ɓata tsakaninku al-islahu dhatil bayn yana daga cikin manya-manyan abubuwa da addinin musulunci ya zo da shi gyara tsakanin mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas akan kawo sulhu tsakanin mutane wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam har rasa sallar la'asar yayi ya tafi sulhu tsakanin waɗansu gidaje na ansar ya zo ya tarar lokacin sallah yayi musulmi sun sa an sa Abdurrahman ibn Auf yayi ma mutane sallah sannan shi kuma yayi sallah tare da wanda suke tare da shi kaga abin da zai sanya shi har ya tahallufi daga sallar jama'a saboda sulhu tsakanin mutane kuma kamar yanda aka sunsa yana daga cikin manya-manyan laifuffuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta al-haliqa yace ba ina kiran abin da yake ba wai ina cewa al-haliqa ita ce mai aske gashi ba a'a mai aske imani yace shine fasadu zatil bayn bata tsakanin mutane ta hanyar annamimanci da ziga da sauran hanyoyin da za ka kawo baci tsakanin mutane kana zaune a cikin majalisi mutum ya kawo kukawa ne yayi mun kaza me yakan fuka fada alkhairi yace sai hakuri a kawo da kai Allah yana ba mutum afuwa yana ba mutum izza in yi afuwa sai ka jance to ai dama ai kwanaki ma naji an ce ga abin da yi to dama kai kana zaune da mutane da zuciya daya amma su ba za ka ce zaune da kai ba ka zuga saboda ka ga dama ta zo da za a kawo kacin tsakani to wannan shine abin da yake aske imani a cikin zuci za ka gyara zukatan mu miki yayi irin wannan kuma irin wannan yana faruwa tsakanin abokai tsakanin ƴan uwa kai hatta tsakanin ɗa da iyayenka waɗansu masu wautar suna amfani da wannan dan su raba tsakanin uba da ɗanka ko tsakanin uwa da ɗanka dan saboda rashin imani to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haliqa ne aske imani daga zuci fa Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata abin da ke tsakaninku wa ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wato a cikin rabon da Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nan kun ga sai Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu cewar da'ar daya ce amma aka raba amma tsakanin Allah da manzansa domin a nuna cewa da'ar manzon Allah ita ce da'ar Allah din wato rabban ma'anar ku bi Allah da manzansa wato rabban da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine rabban Allah to shine rabban Allah saboda haka da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinta daya take da matsayin da'ar Allah shi yasa kun ga a Qur'ani a wani waje za a ce ati'u Allah wa rasulahu وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول الله مقصد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كاجدنا أنت أطيعوا الله والرسول ونوجهكم أتي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما ينبغي أتي أتي سورة النور وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أتكين سورة أتكين سورة المائدة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا كما هكا يتي أتكين سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فاجا أنا وجن وجن أولي الأمر بأتي وأطيعوا أولي الأمر بأ يومن سوء أولي الأمر لا أسوء بمطلقا بتي مقيدات أن تب من ذا الله صلى الله عليه وسلم amma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan ce a cikin inda yace wa ati'ullaha war rasul ana nufin cewa da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ta da da'ar Allah inda yace wa ati'ullaha wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin za ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan ba wai sai ya ce Allah ne yake ku bi ni ba ba wai sai ya ce wannan hukuncin Allah bane in yace wannan hukunci na ni haka za ku bi shi kamar in yace wannan hukuncin Allah ne shine ma'anar wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ai ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istiqlalan wa asalata ba sai ya dangana da'arsa da da'ar Allah ba saboda haka ba wai sai kawai a cikin sha'anin addini ba hatta a cikin sha'anin abin da yake na duniya ma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai ko menene sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga Fatima binti Qais da ta je neman shawara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah Muawiya da Abu Jahm sun zo suna neman aure na sai ce Muawiya ba shi da kuɗi Abu Jahm kuwa kullun sandansa akan kafada ka take ma'ana yawan tafiye-tafiye gare shi a wata riwayar kuma aka ce yawan dukan mata a wata fassarar kai amma kinaya akan tafiye-tafiye din shine aula sai ce an kihi Usama yace ki auri Usama akan kiftar Barira ne akan kiftar Barira Barira baiwa ce ku yanga ce saboda haka da Aisha ta sai ta yanta ta zamanto ya mijinta bawa ne idan mace ta zamanto ya mijinta bawa ne tana da zaɓi ko ta ci gaba da zama tare da shi tana ƙarƙashin bawa ko kuma ta ce ba ta buƙata Barira ta ce ita ba ta buƙata mijin Barira saboda tsananin soyayya yana binta kwararo-kwararo lungu-lungu don Allah ki haƙuri yana biko don Allah ki dawo da ni kamar yadda ake biko namiji ya dawo da mace nan kuma biko ake yi mace ta dawo da namiji domin a nan wajen ita ce Allah ya ba ta sunan idan Allah ya ba mafiya sai je nemi kamun kafa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta sai ya kira ta yace ta dawo da shi yace a amirun ya rasulullah am shafi yace umarni na kake ko ka neman alfarma kake yace bal shafi yace a neman alfarma yake tun sai la hajata li fi ban da bukata kaga dubi fiqihun sahabbai saboda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu ba kamar wanda ya faɗa ba suna faɗa sai suka ce to wannan menene umarni ne idan umarni ne duk da yake abu ne wanda yake ina da zabi akai sai nabi kuma haka idan yace da yace ga wajen da za a tsaya lokacin yakin badar sai aka tambaye shi ya rasulullah wannan abu ne wanda Allah ya nuna maka ko ko dabarar yaki ce sai ce a dabarar yaki ce sai ce to nan ba wajen zama bane kace nan ba wajen zama bane saboda haka wani ya nuna kan cewa sahabbai sun fahimci cewa biyayyarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam istiqlalan cewa asalatan haka za su bi shi a cikin komai da abinda suka san hikimar suka fahimci hikimar sa da abinda ba su fahimci hikimar sa ba to sanan dan sun zo su ce wai su qur'ani kawai za su qur'aniyun nan da ake fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yace za a yi zamani wani mutum ya riga ya ci ya koshi ya kishingida akan shimfidar sa a kawo masa al'amari daga cikin abinda ne umarni da shi ko ne hani da shi sai ce a'a abinda muka gani cikin alqur'ani shi kawai zamu yi ba su ne qur'aniyun ba abinda muka gani kawai cikin qur'ani shi zamu yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala to ku tattara hankalin ku guji inma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama allah abinda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda allah ya haramta ne to kun ga wannan shine da'a istiqlal wa ati'ur allah wa ati'ur rasul kin a wata riwaya da ke ala inni utitul qur'ana wa mithlu inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu yace an bani alqur'ani da kucin kucin sa tare da shi shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na haka waɗannan ayoyi mu fahimci wato wajihin tawilin su wajen yanda suke tabbatar da mu akan tafarkin gaskiya da haka waɗanda suka bi tafarkin qur'aniyun ba su da madogara a cikin alqur'ani ballantana a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zahirin alqur'ani in sun fahimce shi in sun fahimci alqur'ani za su kane za su gane kan cewa a cikin bata suke su dawo to Allah ya ce wa atiullaha wa rasulahu ku ba Allah da manzon sa in kuntum mu'minin idan dai ku wato kun kasance mu'mine na'am akwai wani fuska na wato hikimar da tunatar da sahabbai na wa'ati'ullah wa rasulahu a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan ya ambace su kansu ba Allah da manzansa wajen wato yanda zai raba musu ganima domin ya tunatar da su da albarkar da ke cikin bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yanda za mu gani a cikin wannan sura ba sa son su je yakin badar da suka gane cewa fitar da suka yi ba ganimar a ayarin abu sufyan za su samu ba waɗansu su ba su so a ce za a je a yi yaƙi ba da suka tabbatar yaƙi za a yi ba su so ba kamar yadda za mu gani a ayoyin da za su zo nan gaba amma suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da'a gashi da suka yi da'a gashi sun samu ganima gashi sun samu nasara gashi sun samu alkhairi mai yawa saboda haka wannan ta nuna musu albarkar da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akan abin da ba sa ki abin da ba sa so tunda ba sa so suka bi shi akan rashin son su suka bi shi dan haka wannan ma rabon ganimar ko da ba sa so su bi Allah su bi rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su samu albarka kamar yadda suka samu albarka a yanda suka bi shi yakin badar wannan fuska wato hikima ce da malaman tafsiri suka bayyana a wannan na wato cewar Allah ya tunatar da su da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbatar musu da albarkar da suka gani da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fitar su yakin badar to da Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron kuma ku bi Allah da manzon sa in kun kasance mu'minai sai ya bayyana su waye waɗannan mu'minai din yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum mu'minai kai su ne waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatan su surazana surawa bi cikin tsoro na Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatum imana sai ayoyin Allah sai tilawa ta kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga ubangijin su shi kadai alladina yuqimuna as-salata sune wadannan da wanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyarwa daga abinda muka azurta su Allah yace ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mu'minai na gaskiya mu'minai a haqiqa lahum maghfira lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijin su wa maghfira da gafara ga zunuban su da kurakuran su wa maghfiratun wa ajrun azim da ladani girma Allah ya bayyana mu'minai ba mu karanta wannan ayar ba na'am Allah ya bayyana mu'minai da wannan sifa sifofi ne wadanda abinda ake nufi anan mu'minai masu cikakken imani domin akwai mu'mini da yake da asal mu'mini daraja daraja ne dukkan mu'minin da yayi shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana da asalin iman amma kuma imani daraja daraja ne cikassa ce da cikawan dukkan rassan imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani rinshe ne guda 70 da yan kai mafi a'laha wanda yafi kowanne shine shahadatu Allah ilaha illallah mafi karanci kuma imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al iman to anan Allah ta'ala yace innamal mu'minuna mu'minai wato masu cikakken imani sune wadanda idan an ambaci Allah sai zukatan su ji tsoro ambaton Allah haka aka kawo shi mujmal wannan ya hada jin sunan Allah ko wani suna daga cikin sunayen Allah ko jin sifa daga cikin sifofin Allah kaji ana bayani akan girman Allah kaji ana bayani akan abin da yake girman Allah ko ba da larabci bane da yare kaji ana bayani akan girman Allah inda imani inda mu'mini ne to sai zuciyarsa ta tsorata ko kuma kaji ayoyin Allah da hukuncen Allah duk ya hado a cikin ambaton Allah wato idan aka ambaci Allah duk wani abu ne da ya danganci wato Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da hukuncen-hukuncenta ya shiga cikin wannan wato sai zukatan su su cika da tsoro akan sha'anin Allah tsoro akan ganin girman Allah da haduwar su da shi idan sun saba masa da kuma ganin girman Allah da kaunar su da abin da suke jin tsoron zai zo musu idan suka rasa wannan abin da suke kauna a wajen Allah duk ya shiga cikin wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu an karanta musu ayoyin Allah abinda ake nufi anan wajen alqur'ani tunda alqur'ani an yana daga cikin sunan alqur'ani ayatullah Allah ta'ala yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyananu a cikin kiragan a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi saboda Allah ya kira alqur'ani da ayatun bayyinat saboda haka an abinda ake nufi aka karanta musu alqur'ani taya alqur'ani yake kare imani wannan ya tabbata a cikin ayoyi masu yawa na alqur'ani kan cewar sahabbai haka suke in ana karanta musu alqur'ani mu'minai haka suke dan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a cikin ƙarshen suratul bara'a yace idza ma unzila suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun to aka karanta wato mu'minai karanta alqur'ani din sai ya ƙara musu imani alqur'ani karatunsa yana da sirri babba akwai daga cikin sahabbai wanda yake karanta alqur'ani da daddare sai ga wata irin fituru suna saukowa daga sama jokinsa yana zabura yana haniniya yana tabarya sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sakina ce take sauka da karatun alqur'ani mala'iku suke sauka da karatun alqur'ani shine wannan jokin ya zabura yake tsorata in yayi shiru da karatun sai jokin ya nutsu in ya ci gaba sai abin ya ci gaba a cikin sahihul bukhari saboda akwai aya babba a cikin alqur'ani shi yasa kaga Allah ta'ala yake cewa innal ladina utul ilma idza yutla alaihim yakhruna lil athqani sujada wa anda aka fasu ilimi in aka karanta musu alqur'ani sai su fadi suna masu sujada saboda karin tasirin imani saboda tasirin waɗannan ayoyi din shine wani likita Abdullah Lawrence Brown dan America ne da ya musulunta sojan Air Force din America ne likitan ido ya musulunta yanzu yana Madina shi ya cikin littafinsa da yake cewa alƙur'anin nan da waɗansu suke ganinsa ba san ko meye ba suke karanta shi yake cewa amma sai ka ga zuciyar da tafi kowace ƙiƙashewa ta balaraban daji wanda yake a cikin yadda kake ganin kekashewar hamada haka zuciyarsa take ake kasa. Amma idan ya ji alkur'ani sai ta ga ya cika da tsoro, ko kuma ya sa shi ko kuma ya karya zuciyar ta ga ya fashe da kuka. Tasirin alkur'ani akan zukata abu ne mai ban mamaki. Jubair ibn Mut'im bai musulunta ba, ya zo Madina don ya karɓi fansar ɗaya daga cikin ‘yan uwansa da aka kama lokacin yaƙin Badr. Sai ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alkur'ani da sallar magariba ne, yana karanta wa tsur wa kitabin maktur, yace kada qalbi an yataqaffa, zuciyata kamar ta yanki. Da ya ji Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard, yace kada a wata riwaya yace kada qalbi an yatir, zuciyata ta fusa ta tashi. Kaga ba musulmi bane, mushriki ne, amma tasirin alqur'ani kenan. Saboda haka alqur'ani yana tasiri a cikin zukata. To Allah yace mu'minai sune wanda in aka karanta musu alqur'ani sai imanin su ya karu. Wannan ayar ta tabbatar da cewa imani yana karuwa, imani yana karuwa, kuma wannan yana daga cikin usul ahli sunna. Imani shine abinda ka kulla a cikin zuci na itiqadi, kuma harshen ka yi nutqi da shi na shahada, kuma aiki gabobin ka suka yi aiki da shi na ayyukan imani. To imanin yana karuwa, ma'ana ayyukan imani suna karuwa da abinda mutum baya iya yi yayi. Yaqinin mutum yana karuwa da yaqinin da yake da irin karfin imaninsa, raunin da yake da shi a cikin imani yanzu ya karu, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi imani da yafi kowanne rauni. Yace wa zalika ab'aful iman, wanda akai in ka akai munkari ya tasa inkari da kafa da hannunsa ko da bakinsa, sai dai yake abin kawai a zuciyarsa, yace shine imani mafi rauni. Kaga akwai imani mai karfi kenan, kuma kowa ya sani imaninka ba za ka taɓa kwanta shi da imanin sayyidina Abu Bakar ba, ko ba haka ba? Akwai wanda zai kwanta imanin sa da imanin sayyidina Abu Bakar? Saboda haka imani duk da dai wannan abinda ake yarda da shi abu ɗaya ne, amma darajar yardar sayyidina Abu Bakar ga wannan abun ya fi darajar yardarka. Saboda yana daga cikin darajar yardar sayyidina Abu Bakar, bai taɓa shakka ba a kan sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa aka ce masa. To yau kuma da aka da yazo ba da labarin Isra'i, mutane kafirai suna tafi cewa yau za mu kama mutumin, suka ce yau ka ji abinda mutumin naka ma yake, wai jiya da daddare an tafi da shi Baitul Maqdis tafiyar da ake kwana 40, ya je har ya dawo, ko ba ma nan ba har ya je sama. Suka ce in dai shine ya faɗa yayi. Daga nan ake ce aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa laqabin As-Siddiq. To me wannan imanin ka kamanta shi da irin namu jigari-jigari? Saboda haka imani hawa-hawa ne, yana karuwa da abin da cikin abin da yake kara shi jin sauraro karatun alkur'ani. Saboda haka samari da kuke ta yawo kuna ta kunsa abin nan a waƙoƙi a cikin zukatanku, ko kun mai da hankalinku sai chatin kawai kuke ta yi da blackberry da wane ne, ku saurari alkur'ani, ku ji tasirin da alkur'ani zai a zuciyarku. La'alla wannan ya buɗe muku wata ƙofa ta arziki da za ba ku da ita. Domin yana tasiri, sauraron alkur'ani yana tasiri. Kuma gashi nan ma alkur'ani yanzu ma ana, in ma kana cewa baka fahimci ma'anar ba, ana karanta alkur'ani ana fassara ma'anarsa. An yi da turanci, na ji wani gidan rediyo yau da asuba za a tafi suna sawa, suna sanya sallar tarawi a karanta aya sai a karanta fassara da ma'anar da wani bature da turanci. Cool FM ko? To suna yi abin nan, so ka saurari wannan, ka ji alkur'anin da larabci, sannan kuma ka ji shi da ma'anarsa da yaren da kake fahimta. Na Hausa ma na san ba da daɗewa ba za a yi irin wannan. Akwai an sanya tafsiri kamar wanda aka yi, wanda an sanya tafsirin Malam Jafar, wanda za ka ji tilawar sai kuma a sanya tafsiri ɗin. Amma wannan ba fassarar ma'anar ayar ba ce, wanda kawai za ka ji daga tilawar sai fassarar ma'anar ayar. To mutane ku rinƙa jin wannan, sai wannan ya sanya mun samu abin da yake zai ƙara mana imani. Kuma ka san in imaninka ya ƙaru, to shine bin Allahnka zai ƙaru. Kuma yayin da bin Allahnka ya ƙaru, sai imaninka ya ƙaru. Saboda haka ƙaruwa ce wanda yake ila ma la nihaya. Allah ko darajojinsa ba su da iyaka. Kada ka ce to in yayi ta ƙaruwa ina zai kai? Ila ma la nihaya. Da abu ne da yake da alaƙa da sifar Allah, wanda yake Allah ba shi da iyaka. Saboda haka mutum ne ka ji imaninka ya ƙaru, sai aikin da kake na Allah ya ƙaru. Sai wani da ƙara maka imani, sannan ka sake yin ƙara aikin na Allah ɗin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma suke dogaro, kuma da Ubangijinsu suke dogaro. A cikin wannan an batun tawakkuli a nan, da wajen alaka da rabon ganima akwai kwaitar da mutane da kansu dogara ga Allah wajen kada su ga abin duniya wani abu ne kun ga wanda yake nuna kenan abin da daya daga cikin abin da yake maganin harkar duniya shine a fuskantar da mutane sha'anin imani saboda wajen sha'anin duniya fa mutane kowa san kansa yake shi yasa wannan Allah ya tunatar da sahabbai sha'anin duniya ai sha'anin lahira sha'anin imani da kuma kan cewa ku dogara ga Allah wato idan kuna ganin abinda kuka cancanta yafi abinda aka baku to ku dogara ga Allah sai Allah ya baku sama da wannan wanda shine yasa shine kifa ake samun sulhu ko yaushe in aka zo sulhu sai wani yayi hakuri musamman sha'anin abin duniya ne shi yasa wata ran waɗansu suna rigima tsakaninsu zuciya rai ya ɓaci suna ta rigima annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana cikin ɗakin ummu salama sai ya leƙo ta taga ya kira ɗaya daga cikinsu ya yi haka ya yi ishara cewa ka yanke wato ka yafe rabi shikenan yana yin haka sai ake sulhu domin shi sha'anin sulhu shi yasa kun ga aka ce ɗaya daga cikin wanda aka halatta masa ya roƙo shine wanda ya zo yitaran ana rigima akan kuɗi sai ce to ni na ɗauka ni zan biya ana yin wannan wani ya ce ni zan biya to kowa sai ce to shikenan sai ce kowa mai da da kayan faɗa sai a ce to shikenan ai mutum da an samu wanda zai biya to wanda yayi irin wannan kuma yace shi zai biya kuma yazo bashi da shi to ya za a yi aka ce ya halatta ya je tambaya ya roƙo dan a bashi domin roƙo ba a yi sai a cikin hali guda uku to ɗaya daga cikin halayen shine wannan wanda yake nuna masa kan cewa kenan irgima akan sha'anin abun duniya abinda zai sanya wa mutane su yafa wani abu ce sun haƙura shi ake so to kaga nan sai aka yi amfani da abinda yake imanin sai yake wajabta musu na tawakkali ga Allah yace suna dogaro ga Allah ma'ana idan su dogara ga Allah kan cewa abinda suke ganin sun rasa kada su haƙiƙince sai an ba su kada su kullaci dan uwansu da aka bashi su rinka ganin bai cancanta a bashi ba shi bai yi komai ba amma an bashi ni ya kamata a ce ina da wannan rabon ya zamanto kyashi ya shiga cikin zuciyarsa ya dogara ga Allah cewa Allah ai shi ne zai iya bani fiye da wannan ma saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ke da komai shi ne kuma wanda yake bayar da abinda mutum baya taɓa tsammanin zai samu sannan kuma aka ce allazina yuqimuna as-salat aka sifanta su da cewa su ne masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun tsayar da sallah wato sallah tana daga cikin abinda zaka sanya su guji duniya sannan wani mara zaqanahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da muka azurta su ciyarwa daga abin da Allah ya azurta mutum ya hada zakka da sadaka ya hada al ibadatul maliya ibadar da ake cewa ayi ta da dukiya kamar hajji hajji sai mutum ya yaki da dukiya sai ya fito da dukiyar ya je yi haka zalika jihadi haka zalika ba mu iyaye da ba mu yan uwa da taimakon waɗanda yake ba su da shi duk wata ibada ta dukiya ta shiga cikin wani mara zaqanahum yunfiqun na'am sannan Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai na gaske Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗancan an yi amfani da ulaika da ke nuni akan nuni ga wanda yake manisanci tare da cewa yanzu aka ambace su maimakon a ce ha'ula'i waɗannan da aka ambata sai aka ce ula'ika don a nuna girman darajarsu wato waɗancan da suke da wannan daraja saboda girman darajarsu aka yi nuni da ula'ika humul mu'minuna haqqan su ne muminai na gaskiya wato su ne muminai na haƙiƙa muminai na haƙiƙa masu cikakken imani saboda haka ba muminai da suke faɗa a baki ba don haka wanda yake so ya samu wannan sifa sai ya tara waɗannan kuma waɗannan sifofi da aka ambata aka kawo su da wawu da wawu walladina yana nufin kan cewa muminai su ne masu wannan wato muminai su ne wanda idza dhukirallahu wajilat qulubuhum muminai su ne wanda idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana muminai su ne wanda wa ala rabbihim yatawakkalu saboda haka kowace sifa ce ta muminai don haka yayin da mutum zai zamanto ya rasa ɗaya daga ciki to ya tawaya a cikin sifarsa ta muminai haƙƙan to Allah maɗaukakin sarki ya ce gashi lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu a darajat ina an kawo ta da nakira domin a yi ta a girmama darajojin wato darajoji ne masu girma masu yawa Allah ta'ala ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd dan ka gane me ma'anar darajoji Allah ya ce dubi yanda muka fifita sashin su akan sashi dubi yadda Allah ya fifita mutane sashi akan sashi, dubi yadda idan mutane idan mutum 100 suka yi jarabawa yanda za a samu na daya na biyu na uku har na 100, kowa daraja ce, kowa daraja ce. Haka Allah yake fifita darajar mutane, to walal akhiratu akbaru darajati, lahira ta fi wannan darajoji. Ka duba ka gani a nan duniya, ka ga wani yana kokarin samun naira 10, wani kuma magana yake yi an yi jinkiri biliyan ɗinsa da za ta shiga cikin akawun har yanzu ba ta shiga ba, biliyan. Wani ma aka faɗa sai ce me ake nufi da wannan, bai san ma'anarsa ba. To haka Allah a duniya ma fa kenan, haka Allah ya fifita. To ballantana a lahira, ballantana a lahira. To Allah ya ce waɗannan suna da darajoji masu yawa a wajen Ubangijinsu, wanda ya nuna kan cewar kenan domin kowane aiki akwai irin darajar da Allah yake bayarwa. Saboda haka za ka ga mutum ya tara darajar sallah, darajar zakka, darajar tawakkali, darajar sauraron karatun Alkur'ani, darajar tilawa yana hawa mataki-mataki har ya kai matakin ƙarshe, darajar bin iyaye, daraja daban-daban. Kowane aiki akwai darajar da Allah yake bayarwa. Kuma ka san a nan duniya, ka san a nan duniya in kana da gida 100 ba ka san ma'anar jin daɗin gida 100 ba, tunda ba ka kasance a gida 100 ba, sai dai kawai jin cewa ka mallake shi. Na ba ka san ma'anar jin daɗin gida 100 ba, tunda ko abinci ne aka kawo maka iyaye daga ciki ya ƙoshi shikenan, sauran haka za ka tashi ka bari. To banda lahira, banda lahira, lahira mutum Allah zai ba shi abin da yake kusan duniyar nan gabaki ɗaya, kuma ya zama tana da ma'ana a gare shi, ya ji daɗin, don shi ne zai halarci jin daɗin a wannan tafiya. Halittar ta canza, amma a nan duniya ba ka da wannan, domin ma an ba ka ba shi da ma'ana, na Allah bai rakaba maka wannan ma'ana a cikin zuciyarka ba. Iyakar abin da za ka samu mahdudi ne da iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na tunani da ji da gani da ɗanɗano da sauran kowa na jikinka. A lahira ko Allah zai canza wannan, a lahira Allah zai canza wannan. To Allah ta'ala ya ce ya sa da darajoji a wajen Ubangijinsu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke girmama darajoji, wato darajoji ne a wajen Allah. Wa maghfira da kuma gafara shi ne laifukansu Allah ya yafe. Saboda dukkan mutum ba yadda za a iya zamanto kalimi, shi yasa kowa yana da buƙatar maghfira. Saboda kowa aka tashi a mizanin Allah tawayayye ne, ballantana ma kuma su bani Adam ne masu kuskure. Ya daga cikin kuskurensu irin wannan saɓanin da suka yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin ganima, da kuma yanda suke ganin kan cewar waɗansu suna ganin sun fi cancanta a bisa rabon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To duk wannan Allah ya ce idan suka zamanto waɗannan muminai masu cikakken imani, duk Allah zai yafe musu, ba zai kama su ba. Warizqun karim da arziki mai daraja. To tunda abin akan sha'anin arziki ne, sai ce to suna da arziki. Arzikin ba arziki na takobi, na igiya da sauransu ba, arziki wanda yake mai girma shi ne arzikin da Allah ta'ala yake bayarwa a aljanna. Wanda kuma idan aka faɗi wannan ya nuna kan cewar ba wai kawai ya tsaya bane akan aljanna hatta a nan duniya, saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ce duk wanda yake nufin lahira Allah maɗaukakin sarki zai bayan ya bashi lahirar kuma zai bashi hatta a nan duniya abinda yake shi ne alkhairi da albarka. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده الله جنجمي كافم متعش، جنجمي ده أبونا مكا ينسنروا نا ترى في مكود ذا أكيمة بريزن، نكون كائن أبنتي، ده كم كون فانسا، بأكاونت ماني. Waɗansu suna tambayar account, a ba su account number, gaskiya ba account aka buɗe ba, banki ne na ƙarfe, za a banki ne na ƙarfe, asusu ne, ga su can an sanya su. An rubuta na fansa daban, na abinci daban? To, na fansa an ware shi, duk wanda ba na fansa ba, in ka sa a ciki na abinci ne. Saboda haka na fansa shi ne kawai aka rubuta, don haka in ka sanya envelope ce kake da ita, kuɗin ne za ka sanya su haka tsagoransu. To sai a sanya sannan da Allah ɗan ƙara ta yi ba a rubuta ba. O, ga shi ta an rubuta, amma rubutun ɗan ƙanƙani ne, fanta na ‘yan prison. Saboda haka wanda suke da shi na abinda za a yi fanta, sai a ƙoƙari a sa daga nan zuwa ranar Juma’a, insha Allah. Ranar Juma’a za a bude bankin domin ran asabar za a kai ziyara zuwa kurkuna din bi idnillah. Ana buƙatar kaya, kaya ma ana kawowa, idan kuka kawo kaya a kai wajen masu gadi na masallaci akwai inda ake ajiyewa insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.